sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 28 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a jadda ta kaya a ƙuri'ar raba gardama kan buƙatar akasari 'yan adawa ta atsige Prime Minister Birji Rafini na Jamhuriyar Nijar. Amma sai a mana aikin gafara saboda wasu dalilan da suka sha ƙarfinmu ba za mu iya kawo muku rahoto daga Jamhuriyar Kamaru kamar yadda muka muku alƙawari a shirinmu na asuba ba. Kamar kowace ranar Juma'a, Maryam Dauda na tafa da shirin Kallabi. Daula Salon kuma ta shigo da sharhin jaridun Amurka. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai an ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa hukuncin kotun kolin dakatar da yunkurin gwamnatinsa na ƙara tambayar zama ɗan ƙasa a ƙidaya jama'a da za a yi ta hanyar tambayar lauyoyinsa idan akwai wata hanya da za a yi amfani da ita wajen jinkirta ƙidaya jama'a da za a yi a faɗin ƙasar. A wani saƙon Twitter, 'yan sa'o'i bayan da aka bayyana hukuncin kotun, Trump ya ce wannan zancen banza ne a cewar gwamnati ba za ta iya tambayar mutane ba idan su 'yan ƙasa ne lokacin ƙidayar jama'a wanda ake yi sau ɗaya a duk shekaru goma. Kotun koli ta yanke hukunci akan bayani da gwamnati ta yi na cewa tambayar mutane in su 'yan ƙasa ne za a yi amfani da bayanan da aka samu wajen gyara dokar 'yancin yin zaɓe, wanda hakan ɗauke hankali ne kan batun maimakon bayani. Masu sukar wannan yunkuri sun ce hakan zai iya zama barazana ga waɗanda ba 'yan ƙasa ba ne su ki amsa tambayar ƙidayar jama'a, wanda hakan zai kawo musu ƙarancin wakilta a majalisar ƙasa. Jiya Alhamis, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani gagarumin ƙudurin soji da ya haɗa da sabbin takunkumi kan Koriya ta Arewa wanda ke zuwa yayin da ake muhawara kan matakin da shugaban ƙasa Donald Trump ya ɗauka akan ƙin ɗaukan matakin soji kan ƙasar Iran. Ƙuri'ar da aka kaɗa 86 sun amince, 8 ba su amince ba. Kasafin kuɗin tsaron ƙasa biliyan 750 ga ma'aikatar tsaron ƙasa ta Pentagon na shekarar 2020 wanda zai fara a watan Oktoba ya ƙaru da dala biliyan 716 na wannan shekarar. Wannan ƙuduri dai zai bayar da damar gudanar da ayyuka ga rassan rundunar sojin Amurka ta kuma ƙara da bayar da izinin ƙirƙirar dakarun tsaron sararin samaniya bisa umarnin gwamnatin Trump da umarnin samar da tsaro a yanar gizo, sai kuma ƙarin albashi na kashi 3.1 cikin 100 na albashin jami'an soji. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden shi ne ya mamaye fagen muhawarar da aka yi a daren jiya Alhamis, muhawarar masu neman a tsayar da su 'yan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Amma ɗaya daga cikin masu neman takarar Sanata Kamala Harris ta yi masa tambaya akan dangantakarsa da wasu 'yan majalisu 'yan wariyar launin fata shekaru 40 da suka gabata. Sanata Harris, wadda 'yan majalisa ce daga jihar California kuma tsohuwar lauyar gwamnati ce, ta juya gaban Biden tana cewa ban yi imanin ba kai ɗan wariyar launin fata ba ne. Amma baƙar fata sanatar ta janyo masu kallo a ɗakin taron sun tafa mata lokacin da ta ce abin ciwo ne a baya-bayan nan Biden ya bayyana yadda lokacin yana ƙaramin sanata ya yi aiki da sanatoci 'yan wariyar launin fata domin samar da doka. Nan take Biden ya maida martani da cewa hakan ya sauya matsayarsa akan batun kuma shi bai yaba wa 'yan wariyar launin fata ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar yau Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya gana da wasu shugabannin duniya a gefen taron kolin manyan kasashe 20 masu girman tattalin arziki da ake kira G20 a ƙasar Japan. Trump ya fara safiyar nan ne da ganawa da Prime Minister Shinzo Abe na ƙasar Japan, daga baya kuma ya ɗan tattauna da Prime Minister India Narendra Modi da shugabar Jamus Angela Merkel, waɗanda baki ɗayansu Trump ya soke su 'yan sa'o'i kafin ya sauka a birnin Osaka. za mu tattauna ne akan cinikayya za kuma mu tattauna akan sojoji. Trump ya faɗa lokacin da yake ya haɗu da Abe kafin su nufi inda za su tattauna. Fadar White House ta ce Trump da Abe sun tabbatar da matsayarsu akan dangantakar Amurka da Japan kan kalubalen tsaro da suke fuskanta ciki har da batun Koriya da Iran. Akalla dakarun Siriya 27 ne aka kashe, wasu uku kuma suka raunata a wasu harhare biyu da mayakan da ake alaka da kungiyar Al-Qaida suka kai jiya Alhamis a tsakiyar lardin Hama na kasar Siriya. Harharen biyu na bazata an kai su ne akan sojojin Siriya a kusa da ƙauyen Assan dake arewacin yankin Hama. Al-Bayan shafin yanar gizo ne dake zama hanyar yaɗa labaran ƴan ta'adda a Siriya. Shafin Al-Bayan ya har ila yau ya kafe wata sanarwa daga kungiyar cewa ta kaddamar da harharakan dakarun gwamnatin Siriya a wasu yankunan Hama da kuma arewa maso yammacin lardin Idlib.
Sarfilu Hashim Gumal aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, an kwashe tsawon wunin jiya har zuwa asubahin yau din nan ana tattafka muhawara a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar kan bukatar da akasari ɗan adawa suka gabatar ta atsige Prime Minister Birji Rafini saboda zargin rashin iya kamun ludayin shugabanci wanda suka ce ya sa an kasa tabbatar da tsaro a kasar da dai sauransu. To amma daga ƙarshe Prime Minister Birji ya sha, ga dai wakilinmu a Yamai Sulaiman Muna Barma ta waya.
To Bala Ibrahim, kamar yadda aka riga aka sani an shafe tsawon wunin jiya Alhamis ana tafka muhawara tsakanin bangarorin siyasa a majalisar dokokin Nijar kan maganar wato kada ƙuri'a ta tsige Prime Minister Birji Rafini kamar yadda ƴan adawa suka nuna bukata a shekarun jiya wacan saboda zargansa da gazawa akan wasu muhimman batutuwan da suka shafi tafiyar wannan ƙasa ciki kuwa har da tsaro da dai wasu batutuwa da suka shafi yanayin rayuwar al'ummar Nijar. To muhawara an ci gaba da tafkawa har zuwa tsakiyar dare, wato har zuwa wajen karfe 3 da wasu mintoci kafin a kai ga ƙuri'a. Ko da yake a dai bangare an ba shi Prime Minister dama a zaure majalisa domin ya kare kansa ko kuma ya baiwa ƴan majalisa amsa musamman na adawa waɗanda ke zargin shi da rashin taɓuka komai a tsawon shekaru 8 ɗin da ya yi a kan wannan kujera. To daga bisani dai an yi ƙuri'a wadda kuma ita wannan ƙuri'a ta ba shi damar ci gaba da shugabancin gwamnatin ta Nijar, inda an ka samu ƙuri'a 132 da ta yi na'am da yadda yake tafiyar da al'amura, yayin da a dai ɓangare aka samu 38, ma'ana ana magana ne a kan 38 daga cikin kujeru 170 na hukunci a majalisar dokokin ƙasa. Sai kuma ba abin da za a yi la'akari da shi nan shi ne cewa ita wannan ƙuri'a, yayin da su masu rinjaye ke murnar cewa ai sun yi nasara, wato Birji Rafini zai ci gaba da shugabancin gwamnati saɓanin yadda ƴan adawa suka yi hasashen za su tsige shi, su kuma ƴan adawar a nasu ɓangare suna ta murna cewa ai akwai alamu da ke nuna sun yi nasara sosai saboda yadda aka samu ƙarin ƙuri'u ko kuma kujeru na wakilci uku daga cikin na majority waɗanda suka juya wa ita gwamnatin ta Birji Rafini baya ko kuma suka yi mata yankan ƙauna da yake zaɓe ne wanda aka yi a sirfe. Saboda haka maimakon ƴan adawa da ke da kujeru 35 tunda ainihi 35 ne suka saka hannu akan wannan takarda, yanzu wurin ƙuri'a sai aka gano ai 38 ne suka juya gwamnatin ta Birji Rafini baya. A nan ƴan adawa na murnar sun haddasa rudani ko kin yarda zai shiga tsakanin wato ɓangaren rinjaye, wanda akwai mamaki cewa an samu waɗanda ba sa tare da ita wannan gwamnati, saboda haka suke ganin kamar sun samu galaba kenan a wannan takarda ta Musayin Bisansu da suka aje.
To Sulaiman, da ike daman abun ana ganin ya ɗau salon siyasa kenan, akwai wasu daga cikin jam'iyyar da shi Birji yake ciki da suke goyon bayan ƴan adawa kenan ake tsammanin?
eh to ka san da yake ita gwamnatin ta Birjira Fili gwamnati ce ta hadin gwiwa ko kuma gamin gandija na jam'iyyun kawance jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin kasa da kuma wasu waɗanda suka ko suke rufa mata baya saboda haka ba mamaki akwai waɗanda ke ganin rabuwar kawuna ta fara bayyana kenan a fili a tsakanin jam'iyyun da ke mulkin Nijar wanda a can baya dama ana raɗe-raɗe cewa ba za a rasa waɗanda ke gunaguni ba sa jin daɗin yadda tafiyar ke gudana ba a tsakaninsu.
To shin akwai masu ganin akwai alaƙa tsakanin wannan takaddama da ake da kuma batun takarar bazin koko dai?
A babu wannan shi magana ta takara magana ce ta cikin gida ta ita jam'iyya mai mulki amma abin da ke faruwa shi ne cewar akwai jam'iyyun kawance waɗanda suke ganin kamar yadda jam'iyyar PNDS tarayya ke tafiyar da al'amura ya saba wa alƙawarin da watakila suka yi a ranakun farkon kullayar yarjejeniya wato musamman dai waɗanda suka goyi da goyawa takarar Muhammadu Isu baya a shekarar 2016 saboda haka ganin yadda aka samu wasu ƙarin ƙuri'u daga cikin 'yan majority sun kaɗawa wato 'yan adawa to akwai alamar rudani ko kuma an jefa shakku a zukatan shi wato waɗannan ɓangaren rinjaye.
To da yake abun bai kai ga nuna rashin amincewa da gwamnatin Birji ba kenan ya sha koko abun zai wani tasiri ta wani ɓangare?
A ko zai tasiri watakila sai dai zuwa gaba amma hannun yanzu suna da rinjaye mai ƙarfi a majalisa saboda haka za a iya cewa Birjira Fili ya sha zai ci gaba da aiki saboda haka ne ma a ƙarshen jawabin da ya kira ga 'yan Nijar cewa to yanzu fa tafiya za ta yi tafiya kuma za a ci gaba da tafiya saboda haka yana ma kiran gaba ɗaya 'yan Nijar dukkansu 'yan siyasa na dukkan ɓangarori da 'yan horar kula da dukkan 'yan ƙasar ya gayyace su taron da jamhuriyar Nijar za ta karɓi baƙuncinsa taron ƙungiyar AU wanda za a soma gudanarwa daga ranar 4 ga watan Yulin da ke tafiya a nan birnin Yamai.
To tunda yake ka taɓo batun taron da kuma tsaro bari mu fara da batun tsaro tunda musamman masu 'yan adawa ma sun yi batun tsaron. Shin ya za a ce game da matakin tsaro a jamhuriyar Nijar a halin da ake ciki yanzu?
To matakin tsaro yadda gwamnati ke kwatanta cewar idan aka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a wasu kasashe musamman da makwabta za a gane cewa ita gwamnatin ta yi kokari sosai kuma na kwatanta ci gaba da kokari kamar yadda take cewa akwai kasashen yammaci ma da kansu suna yabawa yadda ta jajirce a kan kare iyakokinta daga barazanar kutsen 'yan ta'adda. Sosai dai yadda ake fuskantar hare-hare can da nan a jihohi kusan 3-4 yasa 'yan adawa ke neman gwamnatin tana saku-saku da al'amuran tsaro.
To Suleiman dangane da wannan babban taro ina aka kwana dangane da shirye-shiryen taron?
Taro ana iya cewa shirye-shirye ya zo ƙarshe aski ya zo gaban goshi tunda dukkan wasu abubuwan da ake bukata domin takunyar baki kamar yadda shugabannin tsare-tsaren suka bayyana mana cewa komai ya kammala dan abinda ya saura bai taka karya-karya ba kuma haka zalika maganar tsaron nan.
To a gaida Suleiman kafin mu ci gaba ga wannan.
Soyayya, tafiya sauka eh nake baki labari abokin da bai da tamka
amini ko ku amini mai jarin albarka
yayin da mai magirma da ni da shi a ci sambarka mun ga daukaka so ya habbaka
azaman juna hakuri da tawakkali
To yanzu kam bari mu koma gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A cikin shirin namu na yau za ku ji yadda mata a Najeriya ke ci gaba da yin kira akan muhimmancin tafiya da su a harkokin gwamnati domin ciyar da kasar gaba. A wani taron mata da aka yi a birnin tarayya Abuja, wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta tattauna da wasu mata akan wannan batu. Da farko ta fara da Hajiya Naja'atu.
Anjima don baki dama ki gabatar mun da kanki da abin da kike yi yanzu.
To, ni sunana Najatu Muhammad. Ni yar kasuwa ce. Wace, kaka ce. Kuma na part-time aiki a Police Service Commission.
To, yanzu zaki ce a ina aka samu matan Najeriya? A ina suke yau kuma me suke hange gaba?
So matan Najeriya suna nan inda suke tun kafin zuwan shugaban kasa Buhari. Ba ne ban ga wani abu da aka sa mata wanda yake mai muhimmanci ba. Wato harkar zabuka ma tsayawa zabe an samu ci baya ba samu ci gaba ba. An gallaza mata kwarai musamman waɗanda suka tsaya zabe. Sannan kuma a harkar ɗiban mata wato a matsayin political appointments ba a taɓa rashin sa'a kamar shekara huɗun da suka wuce ba. Mata ba a ɗauke su wato da yawa ba. Abinda yasa muka damu da mata yawanci su shiga cikin harkar mulki shine yawancin mata in kika haɗa su da maza wato sun fi imani sun fi tausayi saboda su iyaye ne kuma kowanne da suna tunda kashi 70 daga cikin 100 na mutanen kasar nan matasa ne saboda haka ƴaƴanmu ne mace tafi ban ce wai ba a samu ɗaiɗaiku ba amma mayawanci mata sun fi imani sun fi tausayi sun fi rike ofishin su da muhimmanci saboda suna ganin aikin da suke ƴaƴansu suke wa to na ga indai Allah ya taimake mu kila a samu canji amma ban sani ba.
To in aka ce ki ba da shawara me zaki ce?
Eh to shawara ita ce a nemi ba ma mata kawai ba amma a nemi sahihan mutane waɗanda suka san ƴan kishin ƙasa ne a ba su ayyukan da ya kamata su yi saboda abubuwan yanzu sun taɓarɓare ƙwarai da gaske musamman harkar tsaro. Harkar tsaro kuma yana faruwa ne saboda rashin aikin yi. Yanzu ya kai intaha duk shugabancin da zaki ki samu ɗin Bahaushe a sama ƙasansa ya zamana cewar kawai wato ba mutane ne waɗanda za su iya aikin ba daga lokacin da aka ce mutum ya gagara yin aikin sa kuma an gani a zahiri a ƙasa cewar bai iya aikin nan ba dan bai iya aikin ba tunda abubuwan ba sa tafiya yadda suka kamata saboda haka kamata a shugaban ƙasa ya canza shi bai kamata a dinga barin mutanen da aka san ana mutuwa a ƙarƙashin su kuma a kyale su ba koda wanda dalili ne dan saboda dole a dubi ubangiji da kuma haƙƙin al'umma idan aka ce ƙasa babu wato tattalin arziki a ƙasa ba inda za a yi ba za a samu rashin tsaro ba in dai zaka yi abin da kaga dama ka kwana lafiya kuma baka da sana'a baka da cin yau baka da na gobe to ta'addanci dole ya tashi saboda haka ba magana kawai ƙasa shugabanni a arewa wato a ce an sa dan arewa shugaban ta tsaro me aka yi da ƙasa babu tattalin arziki in babu arziki ba ci ba sha dole ai ta'addanci
na gode sosai
assalamu alaikum
ba ni cikakken suna da mukami
Assalamu alaikum sunana Maimuna ya Abubakar ni ce mawallafiyar mujallar Shozali magazin ni ce kuma chairman na Nigerian Postal Services watan ma'aikatan wallafa wasiƙu na Nigeria baki daya
yanzu kan ce ana taron mata in aka ce ki bayanin matsayin da mata suka samu a wannan gwamnati ina suke da ina suke yanzu kuma ina za su dosa me zaki ce
gaskiya mu dai mata bamu samu irin ko da yake akwai mata da suke rike da mukamai a Nigeria tunda ni ma example ne amma dai ni ina ga har yanzu mata ba su samu right place din su a Nigeria ba in kika duba election din da ya wuce zaki ga mata da yawa ko primaries ma ba su scale din ba balle har a ce sun samu elected offices so kuma banda haka dadi da kari kuma ko political appointment din akwai mata ministers da waye amma dai har yanzu mun kai 35% din da aka ce za a ba wa mata a kin ga har yanzu gaskiya ba mu kai 5% din da muke tunanin za a ba wa mata a Nigeria ba so ni na tunanin shine muna roƙon sabon gwamnati ta duba matsayin mata saboda mata su ne suke zabe kin ga da na je Gombe zabe majority wanda suka fito suka zabe Baba Buhari mata ne
To ma sauraro anan zamu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Madina Dauda da Hajjiya Naja'atu Muhammad da Maimuna Yaya Abubakar da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
gaishe ki yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridun Amurka
sharhin jaridun Amurka a cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Post inda aka rubuta labari cewa masu neman zama in takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara a ranar Laraba a wani taron farko na campaign da aka fara yi na zaben shekarar 2020 dukkanin su na neman kayar da shugaban kasa Donald Trump bayan yin wa'adin farko a fadar White House An mayar da hankali kan Sanata Elizabeth Warren, 'yar majalisa daga Arewa maso gabashin jihar Massachusetts, wanda sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin mutane da nuna cewa tana dabda tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. A matsayin wadda 'yan Democrats za su zaɓa don karawa da Trump a zaben da za a gudanar a 3 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Sanata Elizabeth ta faɗa wa masu kallon muhawarar kai tsaye a birnin Miami na jihar Florida da miliyoyin masu kallo ta akwatin talabijin a faɗin ƙasar cewa ina so in dawo da gwamnati ga jama'a. Har yanzu din bari mu ƙara koma jaridar Washington Post din inda aka rubuta labari cewa duk a ranar Laraban ne majalisar dokokin Amurka ta amince da wani kudirin doka da zimmar magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico wanda ya tanaji samar da tsarin kasafin dala biliyan 4 da kuma wasu sabbin ka'idoji na kula da bakin haure da aka kama musamman ma kananan yara. Kuriyar da aka kada 84 ta amincewa, 8 ta rashin amincewa na zuwa ne bayan da gwamnatin Trump ta sha suka game da rikon sakainar kashin da take yi wa kananan yara da aka kama. Sai kuma mutuwar wani mutum da ɗansa daga El Salvador wanda suka mutu lokacin da suke kokarin ratsa kogin Rio Grande zuwa kasar Amurka. Sai kuma jaridar New York Times inda aka rubuta labari cewa a cikin wannan makon ne wata mata mai suna Jane Carroll ta shigar da ƙara akan cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ci zarafinta. Carroll dai ta zamanto mace ta 16 da ta zargi shugaban da aikata irin wannan ɗabi'ar. To bari mu leƙa jaridar Express ta Maryland inda aka rubuta cewa an sake gano wani matsala tattare da na'urar kwamfutan jirgin Boeing 737 Max wanda wannan alamu ne da ya nuna cewa jiragen ba za su sake dawowa kai aiki ba a yanzu. To daga ƙarshe sai jaridar Politica inda aka rubuta cewa shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa wasiƙar da ya aika wa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un martani ne kan sakon taya murnar ranar haihuwa da Kim ya aika mashi a wannan watan. Trump ya faɗa wa manewa labarai a ranar Litinin a fadarsa ta White House cewa lalle Kim ya aika mani sakon taya murnar ranar haihuwa kuma ta abota ce. Trump da ya cika shekaru 74 da haihuwa a ranar 14 ga watan Yuni. Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon. Dole Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu huta lafiya.
A gaishe ki, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Shayi na garin Garbace da karamar kuma ta Baliza kara batare na Najeriya. Hakika wannan na'ura da za ta iya gano jirgi koda daga ina ta so daga duniya za a iya gano abin da ya dauko. Muna matukar muhimmanci, muna matukar murna da jin wannan na'ura kuma muna fatan wannan na'ura za ta taimaka wajen gano dukkan abubuwan da za a kawo ya kawo barna a ƙasar mu ko kuma abin da zai kawo a ƙasar mu wani abin da zai zama ta illa. Da fatan Allah Ubangiji ya kawo ƙasar mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da shugabanni adalai masu kishin ƙasa da kishin talakawan ƙasar ta baki bai. Na gode mai magana Aminu Mai Shayi na garin Garba ce da karamar kuma ta Baliza ta dama tarin Najeriya ta Amurka zan ji.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kuna magana da Alhaji Musa Amurka siya cikin Najeriya mazauni Ori. Alhamdulillah muna ƙara godiya ga Ubangiji Allah da ya ba mu shugaban kasa Muhammadu Buhari shugaba wanda ya san ciwon kanshi shugaba wanda ba barawo ba da gudu ga lafiya da ku zauna ko ki daren daren sannan har tashin duniya ya ɗaya da mun ci da yadda Allah kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ne shugaban kasar Najeriya. Muna fata Allah ya taimake shi ya taya shi riko Najeriya. Allah ka ba mu zaman lafiya.
Yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumal da labaran duniya amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa hukuncin kotun kolin dakatar da yunkurin gwamnatinsa na kara tambayar zama dan kasa a kidaya jama'a da za a yi ta hanyar tambayar lauyoyinsa idan akwai wata hanya da za a yi amfani da ita wajen jinkirta kidaya jama'a da za a yi a fadin kasar. A wani sakon Twitter ɗin sa'o'i bayan da aka bayyana hukuncin kotun, Trump ya ce wannan zancen banza ne a cewa gwamnati ba za ta iya tambayar mutane ba idan su 'yan ƙasa ne lokacin kidayar jama'a wanda ake yi sau ɗaya a duk shekaru goma. Jiya Alhamis, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani gagarumin ƙudurin soji da ya haɗa da sabbin takunkumi kan Koriya ta Arewa wanda ke zuwa yayin da ake muhawara kan matakin da shugaban ƙasa Donald Trump ya ɗauka akan ƙin ɗaukan matakin soji kan ƙasar Iran. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden shi ne ya mamaye fagen muhawarar da aka yi a daren jiya Alhamis, muhawarar masu neman a tsayar da su 'yan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Amma ɗaya daga cikin masu neman takarar Sanata Kamala Harris ta yi masa tambaya akan dangantakarsa da wasu 'yan majalisu 'yan wariyar launin fata shekaru 40 da suka gabata. Sanata Harris, wadda 'yan majalisa ce daga jihar California kuma tsohuwar lauyar gwamnati ce, ta juya gaban Biden tana cewa ban yi imanin ba kai ɗan wariyar launin fata ba ne.
to nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Sir Filu Hashim Gumal wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya hada mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalabasi Garba ke muku fatan alheri